yau zamu tashin Allah ya yarda a wani darasi na musamman bayan yanzu an yi hijira an zauna a Madina mun kuma ji darussan da malam ya kawo ya ankarar da mu cewa mu lura da su game da hijirar manzon Allah ko kuma muna fatan mun dabbaka su a cikin zukatan mu cewa zamu koya wa kanmu ko zamu canza wa kanmu dabi'u da halaye ta amfani da darussan da muka koya daga rayuwar manzon Allah yayin hijira yau zamu tashi a gazwatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko ya koki ko ya kuna ko ya kiyaki wannan da dai a Hausa ya kiyaki ko ya koki ko ya kuna dace official ko to babu yace idan za a yi jami'in yaki a Hausa inji baba yace yaki yaki shine official a Hausa inji baba to shikenan zance ya kare ko to yaki yakin da manzon Allah yayi sallallahu alaihi wasallam zamu ji sababan su da kuma yaushe ne aka fara yin yaki a tarihin musulunci kuma menene yasa aka fara yakin ko saboda dama daga al-mustashriqun masu koyon darasi na addinin musulunci dan su gurbata musulunci na bata an gane akwai su da yawa daga cikin arna da kuma wadan siyaran arna wanda suke wa arnan aiki zai je koyi darasi mai yawa dangane da musulunci amma wani far shi ne yaya za a yi kimsa musulmai na masu tasowa mummunan fassara na musulunci ina ba ta an gane suna koyan abubuwa da yawa sai su suna juyawa mutane tunani su kafa maka hujja da dalilai da waɗansu ayoyi ko waɗansu hadisai amma ba a fassara ta magabata ba don su halakar da kai su kuma nuna cewa musulunci akwai illa a ciki da yawa daga cikinsu suna amfani da irin waɗannan tarihi gurin cewa yaƙoƙin da manzon Allah ya ko yaƙe-yaƙen da manzon Allah ya yi ina fata an gane sai su gurɓata asalin abin yadda ya zo sai su nuna maka kamar wani abu ne da aka yi wanda ba daidai ba ko bai kamata a ce an yi shi ba kuma za ka ga da yawa tana bibiyar malaman zamani za ka ga suna akwai masu irin waɗannan aƙidin a cikinsu suna kawo abu da ya shafi rayuwar manzon Allah kuma ya su kawo shi a wata siga ta kamar cin zarafi ko rashin ladabi Allah tsare imanu to shi za mu karanta za a canza inji to a canza shugaban kula da fawa ya ce za a canza inji ko to a canza inji Allah ba da iko to babu laifi babu laifi yace izinullahi ta'ala li rasulihi ku azinallahu ta'ala li rasulihi bil jihadi ubangiji ya ba manzon Allah izini da dama akan a fita ayi jihadi a farkon musulunci mun karanta manzon Allah yana zaune a garin Makka ko yana gani a gabansa za a ci zarafin sahabinsa wanda ya imani da shi wasu ma an karkashe su yana kallo a lokacin Allah bai ba shi daman ya rama ba saboda a lokacin ba su tattali ko ba su da sababin da yake sa a yi yaƙi a nasara a hanka a duniyance ina fata an gane ba su da ƙarfi ba su da fawa ba su da daula da haka kawai abin da zai gaya wa mabiyansa shi ne ku yi haƙuri ku jure ku dawwama kan imaninku ko da za a kashe ku alƙawarinku a gun Allah shi ne aljanna yana gani a garin Makka ga gumaka a ɗakin Ka'aba a kewaye da ɗakin Ka'aba wasu sun ce gunki a ƙalla guda 360 a kewaye da ɗakin Ka'aba mazalla yana ganin su sallallahu alaihi wasallam amma ba zai iya hana ko ɗaya daga ciki ba ko ya ture ɗaya ko ya sare ɗaya haka ya ci gaba da haƙuri aka yi ta duk abin da ake a maka yana gani za a yi abubuwa na cin zarafi wani lokaci ma shi kalan kansa za a yi wa tunda ya zo cewa wani lokaci yana sallah ko wani shaki ya je ɗauko raƙuma ta haihu ya je ɗauko wannan ya ke cewa mai mahaifa kuma biya abin da ake in aka haihu ake mabiya kenan ko yawwa ya je ɗauko ya zo ya zuba manzon Allah yana sujuda a ɗakin Ka'aba saboda cin zarafi da wulaƙanci amma ne kawai aka yi haƙuri aka yi manzon Allah ya zo aka faɗa na faɗi wata taho ko ɗaya daga cikin 'ya'yansa ta wata cire abin aka wanke masa ya yi haƙuri tafi sallallahu alaihi wasallam, haka aka rike masa da hidin sahabban sa, saboda lokacin Allah bai ba su damar ai su rama abinda ake musu ba. Abinda kawai ake faɗa musu ne su yi hakuri, a yi hakuri, a yi hakuri. Ina fata an gane. Wani shi ma wani darasi ne da ya kamata mutum ya koya a rayuwarsa. Dukkan matakan rayuwa to sai da Allah ya tabbaka su a tarihin manzon Allah, saboda ni da kai da kowa ya ɗauke su kafin ya ci nasara a rayuwarsa. Ba a koda yaushe bane ɗaukan mataki mai zafi ke sa ci nasara abu. So da dama in baka da magani, baka da abubuwan da ya kamata ka yi, to nuna manufarka ma a lokacin kuskure ce. Na fata an gane, domin zai kai ya jawo maka a madadin ka ci nasara sai maka ƙara ƙasƙanta da kuma shiga kunci da wahala. Wanda shi kuma asalin jihadi an yi shi ne saboda a ɗaukaka, a sami izza, musulmi su sami izza da fawa, musulunci ya tashi, ba wai ƙasƙanta ya shiga cikin tasko ya wulaƙanci ba. Na fata an gane. Da haka dai Allah bai ba manzon Allah damar yin jihadi ba sai da ka dawo Madina. Allah ya kafa gidansa, an yi masallaci, an kafa daula, abubuwa sun kankama, hankali ya kwanta, an nutsuwa buɗa. Su ne da mulki yanzu, su ne da fawa, ba mai mustakakka, ba wani abu da za a yi sai abin da manzon Allah ya ba da umarni a yi. Na fata an gane. Tukunna Allah ba su umarnin yin jihadi bayan sun yi tattali da tanadi da kuma shiri na musamman. To wannan shine malik ya cewa azina Allahu ta'ala li rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi bil jihad. Ubangiji ya bada umarni wa manzansa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbansa, ya ba su izinin su yi jihad. Yace fi sabilihi, su yi jihadin nan saboda me? Ɗaukar kalmar Allah. Ko mun sha faɗa muna nanatawa abinda malamai suka kawo. Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahimahullah ya kawo matakai daban-daban dangane da kalmar jihadi, cewa yaya jihadin yake kuma matakansa guda nawa ne. Mun sha buga misali ko yake cewa jihadi ya kasu aƙalla matakai ne guda hudu, a wani hukumi ce guda uku, kuma kowane guda uku yana da matakai guda uku. A gan kaɗa sa taƙaice kusan tara za ka samu. Yace na farko shine jihadun nafs. Jihadun nafs ɗinnan ma'ana ka yaƙi zuciyarka, ka gyara zuciyarka. To yaya ake jihadun nafs? Suka ce abubuwa ne guda uku. Shine ka yaƙi kanka, zuciyarka, ka koya wa zuciyarka, sai ka tashi ka nemi ilimin addini. Wannan ne fataki na farko. Domin neman ilimin addini su kai da gaske, ba shi da daɗi, ba shi kuma da sauƙi, sai kai da gaskiyan gaske. Na fata an gane. Ka je makaranta, wata ran malamin ma ya ƙi fitowa, ka zauna a ba a zauren shi, ko a musulaci a zaune a yi awa biyu uku bai fito ba. Ko wata ran kuma ya fito ana yi wa na gaban ka karatu, dole ka zauna ka jira cikin ladabi da girmamawa. Zaman ma da yake a makarantar kadai ya nuna mai ladabi ne da kuma neman lada. Za ka je ka gurfana a gaban malami a ma karatu. To in ka koyi karatun bayan ka yi haƙuri, ka dage, ka nemi karatun, kuma ka samu karatun, sai abu na biyu daga cikin jihadun nafs shine mai ka yi aiki da karatun. Diyan da neman ilimi yake da wahala, kuma aiki da shi ya fi neman wahala. Na fata an gane. Saboda haka yanzu kowa shaida ne, ilimi ya yaɗu a cikin mutane, amma aikin ilimi kuma ya yi ƙaranci. Ba haka ake ba yanzu? Yawwa. Matsalar ma ƙasar mu gabaki ɗaya shine suwa suka haddasa ta? Masu ilimi ne. Ba jahilai ba ne a yau? Ko jahilai ne? Don haka ba su yi amfani da iliminsu ba kenan. To koyan ilimi abu ne mai wahalar gaske, amma kuma suka ce aiki da ilimin ya fi ma koyan ilimin wahala. To wannan shine mataki na biyu na jihadun nafs. Bayan ka koyi ilimin addini, kuma sai ka ɗabbaka shi ka yi aiki da shi. Ma'ana duk abin da ka karanta ka tabbatar kana aiki da shi. Wannan shine iyayenmu da kakanninmu cancan suka yi amfani da shi. Shekarun baya cancan babu ilimi da yawa kamar yanzu. Amma kuma me mutanen, mutane ne na gaske. Duk abin da ya karanta ya riƙe shi, ya yi imani da shi, kuma zai aiki da shi. Wani za ka samu duk garin malamin garin wani babban iliminsa gaba ɗaya da yi shi ne ahalari ya karanta. Ko? Amma fa ahalarin nan duk abin da ya zo ahalari to sai ya ɗabbaka shi. Abin kuma da aka hana a cikin ahalari wala ba zai. Ya kiyaye ilimin, sai Allah ya mar albarka, sai Allah ya karɓa abubuwansa, shi zai faɗa a duk ƙauyen. Saboda ya kiyaye abin da ya sani na ilimi, shi zai hana kuma a hannu ba abin da za a yi kuma sai an je gurin malam na fata an gane kuma in ya san mutum fasiki ne ba zai harka da shi ba saboda malari ya ce baya halatta ga albaligi mai hankali mai subati fasiki ba zai yi ba eh ko ba zai al'akal bil haram ba biddini ba aw bi shafa'a duk ba zai yi ba idan ya san harka da kake yi ba mai kyau bace baka isa ka bashi kuɗi ya karɓa ko kai waye akwai wanda aka biya masa hajji makka ya ce ba zai je ba saboda wanda ya biya kuɗin ba kuɗin gaske ba ne a irin tunanin malamin da kuma bincikensa ya ce shi ba zai je makka ba aka ce mai sa ce saboda Allah bai kira shi ba malam gashi an biya ce to kuɗina ne da Allah ya ga dama ni zai wa kuɗin ne biya tunda bai ban ba to haka bai kiran ba saboda haka ba zan je ba kuma gaske ne yana da gaskiya ya ce ba zai je ba haka mai ilimin da ya sani ya kiyaye sai Allah masa albarka suka zauna lafiya mu kuma yanzu ba duk wanda kirtsa zai ja maka aya ko hadisi kuma zai maka bayani akan su amma in ya tashi yin abin da ba daidai ba ya tashi yin abin da ransa yake so kawai sai cire ilimin kamar hulan nan sai ya aje shi a gefe sai ya aikata abin da ransa yake so sai ya dawo da ilimin sai sa akan shi haka muke rayuwa ne shi yasa sai Allah ya cire albarka da yawa a cikin abubuwan mu sai lake saukar da ukuba ɗaya bayan ɗaya take bibiyar mu domin galibin mu muna saba wa Allah ne a bisa ilimi ba a bisa jahilci ba shi kuma sunnar Allah ya ce wa ma kunna mu'azzabina hatta nabata rasula ba ma yin azaba wa mutane mu dammara su mu dandana musu kudin su sai mun tura musu manzo sun kareta manzan ko kana da ilimi ka san baka za haramun ne Allah ya hana sai kuma ka duka daina to kuma sai Allah maka albarka kenan Allah ba zai maka albarka so wannan shine na fata an gane to kaga wannan suka ce shine mataki na biyu na jihadun nafs na farko ka koyi ilimin addini ka dage ka nace ka koya na biyu kuma ka yi aiki da duk abin da ka sani na ilimi sai mataki na uku na jihadun nafs shine ka karantar da waninka na fata an gane shi ma aiki ne ba dan kankani ba ka karantar da waninka to idan kai wannan guda uku to shine a cikin jihadi kai abu daya sai ka tafi kuma jihadi na biyu jihadu shaitan ko shaitan ya kawata abubuwa kai kuma ka san Allah ya hana su ranka kuma yana san abun tunda Allah ya hana sai ka yi na fata an gane shi an bata kai ne da shi ma guda uku duk sai ka tsallake su ka haye su tukuna ka tafi jihadul kuffar ka je ka yaƙi kafirai su kuma yaƙi fara musu jihadi shine da farko ba kawai yaƙi da jaye bai sai an yi da'awa an yi wa'azi an yi jawabi sun ji sun sani sun ƙi karɓa na biyu idan daular ku ce ku ne kuke da gurin kuma sun ƙi su yi zaman lafiya da ku ba ba za su yi zaman salama da ku ba ma'ana ba za a alƙawari a zauna lafiya ba suna takalar ku ko sun hana ku yin addinin to anan kuma dole sai kun yi kuma shiri na jihadi sai kuma inda lake cewa wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil kayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwwakum har zuwa karshen aya cikin tauba ko ubangiji yake cewa sai kuma su tattali ku yi tanadi na kayan yaki duk iya da za ku iya min quwwati na karfi sai manzo Allah fassara me al-quwwa a cikin aya yace ala innal quwwata ar-ram quwwar da Allah ke nufi an arshi ne ce harbi ko harbi a kibiya ko ba za ta rawa wuce ta kai ina an wuce ta a yanzu ko bindigar ma wuce ta a duniya yakin da ake yanzu ai na technology ne ai missile a tura drone jirgin da ba kowa a ciki ya je bombin inda ake so kuma ya dawo in kun harbi kun harba banza haka shine ilimi kaga manzon Allah ya faɗa abin sama da shekara 2000 abu gashi ya tabbata kuma hakan yake dama magana ga manzon Allah gaskiya ce ƙarfi wanda ya fi ƙarfin harbi ya fi ƙarfi a duniya sai kana harba wani rokin lanta a kafadar ka shirme outdated shi yana zauna ɗakinsa akan gada kwance da ya saita abokai tura maka ya kashe ka ne za ka taɓa cin nasara da shi within seconds zai kashe mutum sama da 200 ne nasu ba haka suke ba duk kai lagin da kake za a falsan dan menene me me abin da me ma ganin shi ma musifa duk labarin shi ma bakin ciki na fata an gane ka zo ka raba lauke lanta kwaya daya ka ja an kashe musulmi 100,000 me ribar da kace me hankalinka ana me ribar da kace me ka jawo musulunci ci gaba ko kaskanci irin jihadin da manzo yake nan so haka duk wannan ba san me jihadin ba saboda me ba su matakan jihadin nan da malamai suka faɗa ba kawai suka tafi daga farawa suka tafi kawai na ƙarshe da yawa daga cikin su ba wanda yake rayuwa ma ƙasar Palestine din su manya-manyan jagororin nasu zai zauna ya yi bidiyo a YouTube ko a wani abu ya je ya faɗa ayoyin jihadi da ta harzuka matasa kawai tura musu yana kwance a wata ƙasar Qatar ko a Ingila ko a America ko kuma daga ta kashe kwa wani ne ribar da aka ci wannan shi ne musulunci shi ne jihadi inda haka aka jihadi za ka zama labarin su ta mutane da manzala suka yi haka ne jihadin to inda wannan ne tiya za ta nasara yanzu yaƙin ya yi wajen mota ɗaya da wani abu ko to wa yake ci nasara a zahiri to me ribar su da aka ci wannan shi ne na fata an gane to shi yasa idan mutum bai bi abin da musulunci ya koyar ba wallahi ko da sunan musulunci an bai shi nasara abin dai da manzon Allah ya koyar shine kadai musulunci kari akan haka asara ne ko ba ta nasara ba duk dabarun da zaka yi gashi nan muna karantawa yanzu manzon Allah ba ba shi izinin yin jihadi ba sai da ya je Madina ya daula yana da karfi za a iya jihadin ana da abin da za a yi bakin mutane da shi to kuma aka fita an ce kai ba ka da mafaka ba ka da gurin da zaka zauna ba ka wutar da kake ya tana masu suke baka ruwan da zaka sha da kai da zuriyar ka suke baka kuma kace to wani jihadi zaka yi a lokaci sai ka dauki wani layi da ba na karantar da al'umarka da nuna musu aqidar tauhidi da wani abubuwa na daban kafin lokaci yanzu ba baka hirya komai ba ka dawo yanzu an dammar gurin mutum sama da miliyan 3 zai ga cikin bala'i me ribar da aka ci babu riba a ciki muna addu'a ubangiji Allah duk wanda ya saransa musulmi a wannan abu Allah ka fesha matsayin shahidi wanda kuma ya samu rauni ubangiji Allah warkar da shi ya bashi lafiya ya ba su cin jarabawar da suke cikinta Allah ya ɗaukaka musulunci ya dammara kafirai da duk mai goyon bayan kafirai amma abin babu daɗi babu daraja a cikinsa jin labarin ma baƙin ciki yake haddasa mu ka dubin da ake rayuwa amma ka sa mutane ana karkashe su haka kawai Bahaushe ya ce duk gudun da ba za ka tsira ba me kar ka fara shi ko malami suka ce idan yaƙi ya yi yaƙi rintsi ya yi rintsi a samu wanda zai iya ɗauke rindina su kauce ba tare da an kashe su ba ai jarumta ce ko ba shi ba ne ai ba ko da yaushe ba ne wai ka fita gaban a kashe kashi ne Allah ba so ta kashe kowa da kowa ba abinda Allah faɗa game da jihadi ma cewa ya ce wa tilkal ayyam nudaruha bainan nas waliya'lam alladhina amanu wa yattakhidha minkum haka minkum aka ce a dabi yan kadan su jihadi su shahada ba wani ku mutu ba in da mu da jin ku mutu ne to ai haka babu manufar jiharin ke ai ke ne kowa zai kare kuma to me ne mutu aka ce kaga an samu matsala ce to shi yasa idan mutum bai shiryawa abu ba kuskure ne ya je shi a madadin ka taimaki musulunci ka daga shi sai ka jaza kuma al'umma da kaskanci da lalacewa kaga ba a ci nasara ba ke Allah ya samu dace sai ubangiji yake kuma laike cewa anan wato ai wa kadi zulimu yace Allah ya ba su izinin su yi jihadi ne saboda dokar addinin sa saboda me an riga ana zalunta su an cuce su an ci mutuncin su an fitar da su daga gidajen su an mulakantar da su an raba su dukiyoyin su mun karanta a can baya zai tafi shidira an kore su a garin Makka an matsa musu za a hara raba shi da matarsa wani da ƴaƴansa wani ko dukiyarsa kowa ya fita ne ba wai ransa na so ba ko wasu kuma an daure su ma a cikin garin Makka an hana su fita bayan abin da aka ta musu a cancan baya waga an zalunce su an ci mutuncin su yace wa kutinu fi dinihi kuma an fitine su game da addinin su ma'ana an hana su yin addinin su yadda Allah ya saukar zaka sai Allah ba su dama a yanzu tunda sun samu karfi sun samu kuwa an samu shiri na musamman to su shirya su kare kansu kuma su yada musulunci dan musulunci ya samu izza ya samu fawa ma'ana a fito fili ayi sallah kowa ya ji abautawa Allah yadda Allah ya saukar shine asalin manufar jihadi ma'ana a bar musulmi ya yi addinin sa Allah ya saukar da shi wannan shine manufar jihadi in har za a har musulmi wancan abun da kai da nuna addinin sa a fili to yana kace yayi jihadi dan ya bayyana addinin Allah to ya ce wa ukhruju min diyarihim, an fitar da su da gidajensu, an wulakantar da su, an ci zarafinsu, an musu abubuwa, wa amwalihim da dukiyoyinsu, duk an kwace, ba mun karanta ba, an kwace dukiyoyinsu, zai tafi hijira a ce masa a'a dakata, ai ta zo garin Makka ne baka da kosisi, waye wannan Suhaibur Rumi, mun kamala ka misalinsa, saboda haka yanzu zaka fitar da dukiya mu barka ba zai yi ba, sai dai ka ɗauki ɗayan biyu, ko ka yi zamanka a garin Makka da dukiyarka, ko ka bar koman ka fita kai kadai. Ya ce in ya ga kuna so suka ce ita to ga dukiyar ka, kama hanyar tafiyarsa, saboda arzikin a jikin ka yake, ko ba a kudin ba ne, ko ba a sana'ar ba ne, shi arziki a jikin ka ne, shi yasa ka bi Allah sai Allah ya ma arziki, kuma ka ji imanin kana da karfin cewa Allah ne mai yi, ba kudin da za a baka bane arzikin, nawa ka basu kudi ba da je lalace, nawa ne tashi ba shi da kowa, ba shi da kome-kome, kowa kudi a garin su, duka na Allah ne, sauran jin a jikin ka yake, kai dai ka fafata Allah zai baka iya rabin da ya rubuta maka. Allah samu dace, ya ce ko bi gairi haƙƙin an musu duk waɗannan abubuwa ba tare da sun yi laifi ko kaɗan ba, babu wani haƙƙi, kawai sun zalimi. Ya ce fi ƙaulihi tabaraka wa ta'ala, Allah ya ba da umarnin a yi jihadi ne a inda Allah yake cewa udina lilladina yuqatiluna bi annahum zulimu, ya ce an ba da izini ga waɗanda ake karkashe su ake yaƙansu a alhalin mai bi annahum zulimu, bisa zalunci, kawai cin zalifin ƙarfi ake kashe su, ake cin mutuncinsu, ake wulakantar da su, to yanzu Allah ya ba su suma dama an musu izini, wa annallahu wa innallaha la nasrihim da qadir, kuma su sani cewa lalle Allah mai iko ne akan ya ba su nasara a gun taimakonsu, to Allah mai iko ne, ma'ana su dogara ga Allah, su yarda cewa cin nasara daga Allah yake, duk da cewa su kaɗan ne a adadi, to ƙarfin imaninsu da yarda su ga Allah da tun da suka yi a yanzu, sai Allah ya ba su ɗauki su cin nasara akan kafirai masu ɗimbin yawa, kamar yadda ya faru a yakin Badar kenan, sahabbai mutum 300 ne da ɗan 12 ko 13 ba su ci haka ba, su kuma arna aƙalla mutum 1000 kuma da kayan faɗa na bala'i na masifa, su kuma sun fito ne waɗancan ba ma da shirin yaƙi ba, kuma suka gwabza a haka, kuma Allah ba su ɗauki saboda mai ƙarfin imaninsu, to lallai su rinƙa ji a ran cewa lallai Allah mai iko ne ya ba su nasara akan maƙiyansu, to sai Allah zai baka siffarsu, su wane ne wanda aka musu izini da su yi jihadin nan, ya ce alladina ukhriju min diyarihim, sunan da aka fita su a gidajensu bi gairi haƙƙin, babu wani haƙƙi da suka yi, ba sun yi laifin komai ba ne, aka kore su, aka musguna musu, me ye laifinsu, kawai dai sun ce mai rabbunallah, ko haka ne, ko bi gairi haƙƙin illa na ƙulu rabbunallah, kawai an fita su a gidansu da su ce su Allah kaɗai da su bautawa, ba ruwansu da wani gumaka, ba ruwansu da wani kowa da komai, sai Allah shi kaɗai, da haka wannan ne ya sa su kafirai ba su ji daɗi ba a ransu, dan me za ku saɓawa abin da muke kai, dan me za ku saɓa tsarin mulkinmu, da haka to ba zai yi ba, sai aka fara aka kore su, sai aka ci zarafinsu, aka rasa addininsu, to yanzu Allah ya musu su ma izini su kare kansu, su rama, su jajirce, su fafata, ko sai Allah ya ce wa laula da ba'ullahi nas ba'dhum bi ba'd da huddimas sawami'un wa bi'un wa salawatun wa masajidku yudhkaru fiha ismullahi katira, yace ba dan Allah yana kamar kace da wasu yana maganin wani da wani bako, ba zama ba dan wani ba da wani ya sha wuya, ba dan Allah yana kare sharrin waɗansu mutane ta amfani da waɗansu mutanen daban ba, to ai da bala'i ya shiga duniya, yanzu wani dan tsoron wani zai rabu da wani, ko shine abin da mai waka sa yake cewa wai ana so a tafa mu ɗan arewa, ana tsoron me manyan mutane, wannan da ke lokacin akwai manyan mutanen masu da gaske dan al'ummarsu, to bayan sun kaufa ga yanzu an komai da ku, saboda yanzu ne yanzu ba su yi dan ku bane, kana yi dan kuɗi ne, to kuma kuɗin kai da kana yi da kuɗi ka shiga ukai, amma su wancan na farkon namu suna yi ne da gaske dan al'ummarsu dan addininsu, to yasa ba wanda ya sayi wa mutane katsalandan ko wulakantar ba su bari ba, kuma ko da ya samu dama yana tsoron waɗannan din sai ya bari da su, to Allah ya kace ba dan Allah yana maganin waɗansu mutane ya kare sharrin waɗansu mutane daga ta amfani da waɗansu mutanen ba, to ai ko da za a waye gari da huddimas sawami wa bi'u wa salawatu, da duk an rurrushe wurin ibada na Yahudawa as-sawami wa bi'u wa masajid duk da arurusa su ko a yanzu a duniya yanzu ba ana hakin Isra'ila nan ba da Falastin suna abu da ran sai ke so amma kaga har yanzu an fara musu kuma ta a duniya yanzu yau na ji Yahudu wasu daga cikin Yahudawa masu ɗan sassaucin ra'ayi sun yi wani tawurufi kuma a Amerika ne ko a Ingila sun nuna Allah wadai da abin da ake ko Falastinawa ko munafurci ne ware sun yi ko ba shi ba ne to haga irin wannan zai sa ala dole sassauta wani abu akwai abin da dole za ka bar shi ba don kana so ba sai don tsoron wani abu da zai biyo ba in kai wannan abu to Allah ne ke tsara duniya akan haka tsoron wani sai sa ka ki taba wani yanzu ba dan akwai hukuma ba misali a ce babu ɗan sanda yanzu a ce an waye gari duk gari babu ɗan sanda kowa kuma ya san babu ɗan sanda ya kaga wannan wani za a yi ai mummunan wani za a yi ko saboda dan ta'ada ya san zai yi abin da yake so ba ne sai masa kala amma sakamakon ya san akwai hukuma abu da yawa ai mutum yana iya bari dan tsoron hukuma da jami'anta to Allah yana amfani da ɗansu mutane sai ya kare sharrin waɗansu akan wasu to hila ga so ku musulmi ku tashi ku ma ku yi shiri ku zanto zarata da kayan yaƙi tsoron kuɗin da ake ji kuma maza ne za ku rama za ku kawo ɗauki za ku kawo fansa zai sa ba za a taɓa addini ba zai sa ba za a yi kaza ba zai sa ba domin san aka yi kaza kuma za ku yi kaza da kaza ina fata an gane sai za ka ce walau la da faqul la nasa ba'dhum li ba'd la huddu was-samawi wa biya'un wa salawatun wa masajid da al-rushi as-sawani shine gurin bauta na yahudawa da na nasara da kuma hatta masallaci ma za a je a damara su a rubuguza su amma an san ba zai yi ba da haka dole mutum ko yana so ko baya so zai bar mutane su zauna su yi abin da za su yi addinin su wannan shine tsarin da ake kai a duniya duk da cewa a yanzu a tsarin duniya ita kanta United Nations din ba tana kan daidai bane ko ba haka bane amma duk da haka akwai abin da ake takaitawa waɗansu al'ummar don tsoron abin da zai biyo baya in an ci gaba da yin wannan abu ko ka duba ƙarfin sarasha da take da jidishi a duniya amma saboda ta yi abin da duniya ba ta goya mata baya ba tana cikin mai yanzu yaƙi kuma yaƙin Allah ne kaɗai san ƙarshen shi har yanzu gashi an fi shekara ana yin sa duk ƙarfinta kuma yaƙi ya ƙare ko banda Allah ba da sai zai ƙare saboda ne mutane duniya ta haɗa kai gaba ɗaya tana taimakawa wanda su suke yaƙa to kaga sai zanto a ƙarshen dai lamarin dole za a zo a yi sulhu kuma ta yarda da wadannan sharuɗa da za a gindaya mata don a daina yaƙi to shi yasa duk abin da zai faru Allah yana amfani da wadansu bayinsa don ya tunkuɗe sharrin waɗansu miyagun daban wani lokaci kuma wanda Allah zai yi amfani da su gurin ɗaga addinin sa ma ba ma musulmin ba ne saboda addinin na Allah ne kuma ya yi alƙawarin sai ya cika addinin kuma sai ya kare shi wani lokaci zai kare addini ya ɗaga shi ba ta hannun ma ahli sunna mutanen ƙwarai ɗin ba ko Allah ya ji kan man Jafar yana faɗa wa karatunsa yace su kace ana tsakiyar farin da'awar sunna a Kano sun je wa'azi a cikin fage duk wanda ya san Kano ya san fage babbar unguwa ce da kuma duk wani takardar da kake ji yana cikin ta ana tsoranta saboda tana tsakiyar ita ce kusan ka ce ma tsakiyar duk kasuwannin Kano ma tana cikin ta so fage dai gudu da tara kowa da komai za su yi wa'azi ɗan daba suka taso saboda wasu sun ce ba su da a yi wa'azin sunna a unguwar ba suka taso za su hana wa'azi shi kuma Allah sai ya amfani da wani gagarumin kasurgumin ɗan daba da duk ɗan daban da yake fajar ko tsoron sa yake ji sai ya zo ce wai me ake a can aka ce masa ai za a yi wa'azi ne kuma wai shi wasu ne za su yi wa'azin wai izala ya ce ita to ba musulmi ba ne aka ce musulmi ne to kuma dan suna wa'azin za a ce za a ji a masa rashin mutunci kawai ya ɗauko gariyarsa ya taho ya ce in ga ɗanka na kada zo ya hana wa'azin nan malam fi karatun ku ba Allah bane ce ai malam ku daga su fika to ai karatu sai tun ku an hawo ɗan daba in ka taho a su kwana da kayan fadan ka sai a ce ma kai ko jawa na kai na gurin ka kai sai su kira makaman sai gudu domin ko sunan ka ya ji ka zo gurin to sai an yi shekara da neman ka sai ka kashe ka haka suke rayuwa su a lokacin saboda daba ce yana da yara in ya tsaka ga cikin harkar sa to ba zai ya kai maka ba dora kuwa har tsoron sa yake ya ta ga suke wa'adin sa a ranar lafiya kalau suka tashi lafiya kalau kuma yasa aka musu rakiya suka hawo su suka tafi lafiya kalau ba ka ci ba da su da wani saboda ne haka Allah yake so, haka Allah ga dama ya bari a isa da sakon Allah ya amfani duk wanda ya ga dama. Kisa idan ka tsinci kanka a gurin masu harkar da'awa ko masu sunna, ka gode wa Allah kuma kai iyayenka a gurin yin da'awa sunna, domin idan ma baka yi ba Allah zai yada sunna ta inda ya ga dama. Na ba ta an gane a ga zabarka ma Allah yi, Allah ya sa mu dace. Allah yake cewa lalle ba dan Allah yace shi Ubangiji ba dan yana kare sharrin waɗansu daga waɗanda wasu ba, to aiko da an rushe as-salawat aiko nani da hudu masawali wa bi'un wa salawatu, da an rushe gurin bauta na rahabaniyawa da kristoci da yahudawa da kuma al-masajid duk da an rushe su. To amma saboda tsoron cewa idan kai akwai wanda za su dauki fansa, akwai masu ramawa, akwai masu hanawa, to sai kaga an launa lafiya a duniya. Wani zai bar wani ba dan wani ba, ba wai shi ce wai ba dan wani ba, da wani ya sha wuya ko to shi yace da alushi musatan da yuzukaru fi hasmullahi kaseera, inda ake ambaton Allah mai yawa a cikin masallaci. Asalin misali suka ce malamai ana gina shi ne kamar yadda gashi mun karanta tarihin manzon Allah, farkon abin da ya fara yi da yazo Madina, kafin ma ya je Madina yazo Quba, me ya fara yi? Gina masallaci. Ya kalli wani fili yace yana so a saida masa wannan filin zai yi masallaci, kuma haka akai aka gina masallacin Quba shine har yanzu yana nan. Bayan ya shigo garin Madina me ya fara yi? Masallaci, saboda nan da gurin raye mutane, domin dan adam suka ce malamai an yi bangarori guda biyu, akwai gangar jiki kuma akwai ruhi. Gangar jiki shine tana samun lafiya in kana cin abinci mai kyau, kana shakar iska mai kyau, kana shan ruwa mai kyau, ina fata an gane, sai ka samu lafiya da kiwon jiki da tsafta. To haka lafiyar jikinka da bata kai da wanda baya cin abinci mai kyau, baya samun iska mai kyau shaka, baya shan ruwa mai kyau, ba shi da tsafta, ba za ku zama ɗaya da shi ba. Shi kuma ruhin ɗan adam yana samun zama lafiya ne in ana karantar da shi qala Allahu wa qala rasuluhu. To haka anan ne ake gina ɗan adam. Ruhin ɗan adam kuma ya fi gangar jikin muhimmanci, domin da ruhin ne mutum ke zama mutum ya yi motsi komai, ran da aka ɗauke ruhin yake mutum sai ta me ya mutu, sai dai a je a binne gangar jikin komin girmansa komin kimarsa. To manzon Allah haka da ya zo masallaci sai aka gina masallaci, domin a gina ruhin mutane a ciki, a ba su tarbiya ta Allah ya ce, annabi ya ce. Na ba ta an gane, shi yasa tun daga zamanin duk masu kishin addini suka samu mulki, to suna gina masallaci ne da kuma masallatan, ma'ana a gina malaman addini su tarbiyyantar da al'umma, su koya musu Allah da annabinsa. Domin duk abin da zaka ɗan adam in ruhinsa bai yi kyau ba, to shikenan ya zama mutum bake. Isa manzo Allah yake cewa ala inna fil jasadi yace mudugatan idza salahat wa idza fasadat, yace ala wa hiya al-qalb, a cikin gangar da ke tafi wata tsoka kwaya daya, in ta yi kyau ta gyaru ta samu imani ya shiga, sunna ta shiga, ya san Allah, ya san manzon Allah, ya kiyaye halal da haram, to shikenan jikinsa ya zama masha Allah. Ko da ba shi da mulki, ko da ba shi da garin kuɗi, ko da ba shi da kaza, in dai ya samu wannan zuciyarsa, to jikinsa ya zama lafiya kalan mutumin kirki, kuma kowa zai ji daɗin zama da shi a duniya. Amma idan ta ɓaci zuciyarsa, gashi kyakkyawa, gashi mai kyandiri, mai kuɗi, mai mulki, amma saboda munin zuciyarsa za ka kowa ba ya san shi. To shine malam mai hikima yake cewa wani ya yi kyan dan maciji, gashi da kyau amma ga halin macizai, shine mai mugunta, kisa, cin zarafin al'umma, kowa zai ga tsoransa. To da haka sai a masallaci ne ake gina ruhin mutane. Kuma suka ce malamai asalin masallaci ba wai kawai a gida shi dan ai sallah bane kadai. Ina fata an gane, yin sallah kadai a masallaci abu ne mai muhimmanci, amma ana so a masallaci bayan ana sallah kuma ana karantar da al'umma karatu da zai gina al'umma su san addinin su, su san Allah, sallar ma su iya ta, saboda idan babu karatu ba za ka iya sallah ba. Na ba ta an gane, shi yasa da manzon Allah ya je Madina sai fara gina masallaci. To yanzu idan ka Allah baka matsayi ka samu gwamna a jiha, to ka tuno karatun nan, kai ma masallaci dama ga suna a girgine, to yanzu za a yi a raya masallatai, ta yanzu a raya su, ka nemo malamai a fidda ma'aikata mai zaman kanta, a fidda malamai su je su yi karatu suna karantarwa, karatu kuma da tsari da kuma bibiyar su suna yi ko ba sa yi ko saboda a gina al'umma. Amma yanzu a matsayin ka gwamna ka a ce a kaddara duk abin da ya zo a jaha ko naira ɗaya baka bari ta sarwanta ba ta hanyar da bai dace ba, ma'ana ta gina al'umma social amenities din su, ma'ana jin daɗi da walwalar su, titina ko inganta makarantu da ilimi, inganta asibitocin kiwon lafiya, inganta kaza tsaro, inganta harkar noman su, komai ka musu yadda ya kamata, amma baka gina musu addinin su da ruhin su akan addini ba. Idan ka je gaban Allah ka shiga uku tunda kai musulmi ne, na fata an gane. To haka barinta na Najeriya ta ma abu ne mai wahala mutum ya haka ɗin, to kaddara ma duk kai, to in dai baka gina wa al'umma ruhin addini ba, ka karantar da su addini sun san Allah da haƙoƙin Allah, sun kiyaye haƙoƙin bayi a kansu kuma suna bi, illahi al'azim ka je gaban Allah ka shiga uku. Shi yasa kowa ya buɗe kunninsa ya ji kuma ya kiyaye, domin jaraba ta Allah tana da yawa, haka kawai sai a yi wani juyi a ce ka zama gwamna, bai zama komai ba ko ba haka ba ne? To ka shiga uku, in baka yi irin abin da musulunci ka karɓi wallahi ka shiga uku, kai iya ƙarfinka gurin gina al'umma akan addini, malaman addini ka ba su dama, ka ba su tsari, alal aƙalli kowane ƙauye in dai akwai mutum sun kai goma ko biyar a ƙauyen dole ka sa a yi musu masallaci, kuma a ɗauki malami mai karantar da su, alal aƙalli ya karanta musu juzu amma ƙira'atan ko daga Fatiha zuwa amma, kowa ya iya kuma za a iya tunda ai mutane ne kuma suna son Allah. Na fata an gane. A ɗauko menene usulus salasa a tauhidi ne a karanta musu, a ɗauko akadari a karanta musu, arba'una hadis a karanta musu, littafin nan guda hudu ka biya malamai su karanta kowane gari da kowane ƙauye, ya zama dole sai an yi. Tana ba malaman allowances, suna da gidajen da za su kwana, suna da abin da za su je su karatu, suna da zaman su a ƙauye a ba su allowance mai yawa ko? Sannan akwai masu bincike da bin diddigin suna karantarwar. In aka yi shekara ɗaya biyu za ka ga ɗabi'un mutane ya fara canja, domin da yawa daga cikin mutane suna yin wani abu ne alhalin ba san cewa Allah ya hana, saboda suna son Allah. Amma za ka je yanzu duk abu da kake gani a gari in ka tafi ƙauye babu shi na addini fa da yawa, wasu ƙauyen ba za ka yi mamaki laye wasu, masallaci ma a ce ana sallah guda biyar a jam'i ko ƙauyen babu, sai dai kowa sallarsa kawai a gidan shi kowa inda ya ga dama, kaga wannan duk masifa ce. So dole a ɗauki ɗawainiyar a karantar da al'umma, kuma suka ce masallaci gune na bayan an yi sallah a yi karatun Qur'ani a yi dangogin zikiri, ka zauna kana ambaton Allah a ciki, tunda ya tabbata hadisai ingantattu ka zauna kana jiran sallah bayan an yi sallah, to za ana rubuta man ladan kana sallah. A wani guba ka ce za a malaku suna sa ta maka Allah ka masa rahama, Allah ka ji ƙanshi, suna ta maka addu'a, kai kuma haka zaman da za ka yi alal aƙalli ko ka karatun Qur'ani ko istighfari ko salatin annabi ko dai wani zikiri daban ne da za ka yi domin ka samu lada a gun Allah. To ga amma masallaci to an gina shi babu haske babu fanka, haka zama a ciki kamar a yanzu ga sauro ga duhu, ai dai ba da wahala ko ba haka ba ne? To ta yaya zai rayu haka? Dole sai an cire kuɗi a raya, a siyo inji ko a saka sola, a siyo mai, a gyara kaza, a gyara kaza, sai daga duk nata ku kawo taimako a gyara masallaci, shi ne fa, saboda a gyara masallaci. Wannan karatun da ake yanzu idan babu inji ba ta yaya karatun zai yi? Kuma fita zai yi saboda zafi da kuma sauro, na fata an gane. To haka dole gina masallaci zanto an raya shi ta karantarwa, da haka komai kyan masallaci, in dai ba a karatu ire-iren waɗannan da muke a yanzu to ba a gyara masallaci ba, kuma anguwa ba ta ci gaba ba. In dai kawai a fita a yi sallah a koma ne, to a da sauran aiki a gan mutane, so ake zama gurin tattara mutane, shi ne fagun da Allah ya ce babu wani mutane waɗansu mutane da ya taru a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah, Allah ya kira masa a kuma cikin ɗakinsa ne ko gidan shi ne, in kuka zauna kuna karanta Qur'ani ko littafi na ilimi na addini, in kuka samu haka yanzu zaman da muke haka ya tabbata a suna cewa mala'iku sun kewaye mu, haka manzo Allah ya faɗa, kuma ni na yi imani da haka. Na fata an gane. Kuma kun yi imani? Yawwa. Kuma ya ce Allah da saukar mana da nutsuwa, za ka ji inda ka zo masa gaske duk abin da ya dame ka a da ka manta shi, in ma me ma kana zan ka tura ka je kana je nutse, duk ka manta saboda Allah saka maka nutsuwa, malamai suka ce idan ɗanka ya kangare baya abin da ya kamata kana kamo shi daga masallacin ana karatu ka rike shi ya zauna yau da gobe wannan abin da annabi sun samun nutsuwar da samun addu'o'in mala'iku to kuma sai ya same shi daga gashi cikin ikon Allah don haka duk ango da aka je ka zauna ba a karantarwa a masallatansu haka ai inda sun samu da kanka ji an gurko in kuma ya sa ka je don doli to kana bibiyar ka san inda ake karantarwa duk bayan magariba ka ba kanka time ka rika zuwa akwai a kofa kaza akwai a anguwa kaza duk ka rika zuwa a sati me zai kara maka daraja da kuma matsayi da kuma samun abin da nutsuwa sannan kuma ubangiji Allah zai ambace duk wanda ya zauna a masallaci na jin karatu ana tattauna ilimi na addini bayan malaku sun kewaye ku da tsota su gare ku Allah zai ambace ku kuma a can saman saman bakwai zai ambace kowa da kowa ai kade wannan ya shi ka daraja a ce Allah ya ambace ka a taron malaiku ga su wane da wane da wane to haka ko Allah zai ambace mutum ai sai ga ta tame yabo da kuma jinkai da kuma rahama to shi yasa masallaci baya cika masallaci ya zama rayayye sai ana karantarwa a ciki shi yasa zaka ga masallacin manzo Allah kullum karantarwa ake a ciki har ya koma ga Allah kuma har yanzu har gobe da yake ni girman sama ya yawa halkokin masu yawa a ciki sai ka fata ma masallacin kai wasa saboda ba inda suke ba muhimmanci a kasar kamar masallatan nan guda biyu Makka da Madina Allah ubangiji ya kara taimakon mu ko waga sai a ci gaba da zuwa jin karatu masallaci kenan ko ba ka gane ka zo kai zaman ka zuwan da kai lada zaman da kai gagara ba take samun ka Allah ubangiji ya samu dace kuma sai ka taho da ƴaƴanka dan su ma samu wannan albarka kaga dishi da isa asalin kuskuren da muke aikatawa da yawa kowa sai bar ayyan sai zaka kaje kan tituna kaga yara sun cika tituna suna ta abin da bai kamata ba wanda a shekarun baya sun san kamar da na faku labari mutanen da suna amfani da karantarwa da aka musu duk da cewa ba su da tarin ilimi sannan muke yara zaka daga an zo duk da magana su duk ku dawo gida ku zazzauna ba a bari ku fita a shi hadisin manzon Allah yace idan duk da faduwar rana dare zai shigo duk ku rike ayyanku su zauna a guɗaya na ba ta an gane kaga duk wannan ilimi ne irin na mutanen mu da kuma da yawan su ba an ce musu annabi bane ya faɗa an ce musu ba kyau ma'ana shari'a ba ta so kuma suka kiyaye mu kuma yanzu ba dillahi ne kusa yanzu ka je ka buka ka sha mamaki yaran sai kan titi sun fi manyan sai kan titi a yanzu haka to wani irin masifa ce wannan ta yaya yaro bai kangare ba ta yaya zai mutum ne mai tsatsuwa to ka san me zanin balabala'in ne iyayen ne suka saki lagos abinda Allah ya ce ayi suka kisi kai ne uba wani saboda tsabagen mugunta ba na wuku labari ba itace dai sai matarsa fa ayi miya ayi tuwo wai dai sai danyi wai danyi ba zai kare da wuri ba ka duba mugunta ba danyi ya ce wallahi ba shi nace danyi kuma ci yace to mallan haka sai boye shi ai wannan kai saka wata kai kulli ya kare ita to ai ya fi ci akai ka sai danyi ai za a duba mai kare ba da dafa ma wallahi azuma ka shi dai da ruwan shi saboda mugunta to ko ba zai kawo ce fa nan ba wani kona da halin ba zai kawo da wuri ba sai dab da magariba zai kawo ce fa ne gidan gashi dan kare asalin gidan mutum ɗaya ne baban su yaro su saboda tsabar abun ya zama gashi nan dai Allah sauke sun taru kowa ya yi aure a gidan saboda wani irin ɗabi'a na bahaushe gidan baban ku ne shi kadai yaro to wani a sai da shi in ba ku yi zama in wani ba zai samu sai kusar kowa zai samu anguwa sai gidan shi a yafi ina ga amma ku zo ku taru ku biyar daki daddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddaddadd kewaye ko wani fungula ko wani abu dan daki kaman kabari ga dan barandan ma yazo zaki ya killace kuma a ciki za a kunna hayaki to ya zata yi wasar ko ta kura ce kika tafi waje kai ka je kai wasa domin ya dame ta kuma gaskiya tace kuma kai baka ga gidan ka ci ta aikin haka ake dole ka gara akan titi yanzu wallahi saboda ba gundi zai zauna har ga gidan a yanzu haka wani kuma a akwai gurin amma saboda suka cin uban da uwar suka bar shi kawazi yana tanwa yana wasa amma da duk inda kake yin magana sai ka dawo gidanka kai alwala a gidanka ka je sallan magriba duk din da yake da waya ka kama ka tafi tare da shi kuma ku dawo tare kai ma ka zauna a gidan in dai ba karatu din wannan zaka zo ba, ka zauna a gidan daga magaribar har ai har isha. Haka yake kamata, domin ka ga yaya gidan ma yake tafiya, ko ba haka bane? Wannan shine amana. Allah baka ai bayi ne na Allah, wannan tashin kiyama sai Allah ta mai ta game da su, da matan naka da yayan naka duk amana ce. Amma kana kasuwa, yanzu dafa kasuwa to ka da gida mana, a yana nan abadin kasuwa a zaune, masu shigira a bakin kasuwa da shagunan sai da gun sai zauna, zai tura a fasa masa kwai a siyo balangu a yi waye ta tsurawa, ba zai tafi gida ba sai karfe 10 dare, wallahi lazim. Yana zuwa mai zai a gidan bacci ne kashi kawai, yaran duk sun yi bacci ma ba sai baka da zauka, in ba sai baka ƙara fitowa zai zauna ya shiga ya kwanta. Wani kuma abin da zai baka kawo shi ana tashi asuba, sallar asuba za ka gani sun fita a gidansu, ba fa inda zai jefa a duniya, zuwa zai bakin taha ya zauna a wata rumfa, a ba ku kusan su ba suna nan da yawa, wallahi zai tun asuba da fita ba inda zai je, ina nan a zaune, ba zai koma gida ba sai karfe 10 dare na gobe, to ya gidan zai zauna? Ka bar baiwar Allah, ba abinci isasshe, babu cefane mai kyau, komai na taka mata koro da zalunci, ya za ta yi? Ka bata ga ciki, ga goyo, ga masifu, ya ta daranta, ka ga ta hauka ta lalace gaba ki da, ka ga yarinya kyakkyawa ta zama wata ta je mai gaba ɗaya malam, duk ta kuɗe wallahi, ya su ne? Ka ga dukkanin zalunci ne, kuma Allah ba zai bari ba, Allah ba zai bari ba, tunda ai baiwar hici, kuma amana Allah ya baka. Kuma manzo Allah ya ce, ya Ubangiji Allah, duk wanda aka bashi jagorancin al'ummata ya zalunce su, ya gallaza musu, Allah ka gallaza musu. Allah zai barka. Manzon Allah ne fi mummunar addu'a akan mai irin ɗabi'u. Matarka ba al'ummar manzon Allah ba ce? ƴaƴanka ba? Kaga dukkan wannan zalunci ne, kuma ƙarshen abin kanka zai dawo, sai ka fara manyanta, rai lafiya ya same ka, jarin ya ƙare, ita kuma matar ko ta mutu ko ka sake ta, ka je ka aure ta ƴar bariki, kuma Allah yana ka auren magarshi, sai haka suke ai. Kaga mutum ya koma bara shi ma, ba fa ganin su ne? Ai sun ci amanar iyalinsu ne, shi ne Allah ke ɗanɗana musu uquba da yawansu. Allah Ubangiji ya tsare mu, don haka dai mutum sai ya kiyaye. Ubangiji yake cewa wala yansuranna Allah man yansuru, lalle Allah zai taimaki duk wanda ya taimaki addininsa, duk wanda yake yin abu don ci gaban addini, don yada addini, shi ba shi da ilimi ba malami bane, amma zai fidda kuɗi ya bayar a siya mai a masallaci, zai ba da kuɗi a gyara kayan masallaci, zai ba da kuɗi a je da awa, zai taimaki al'umma. Ga wani matashi yaro yana son karatu, iyayen ya sirra su, ya ce kana zuwa makaranta kaza, zan na biyan kuɗin makarantar, bai taimaki addini ba ko? Malami mai karanta da Qur'ani gashi anguwa a zaune, ya san yadda rayuwarsa, shi ya haƙura da duniya, ba dan baya son jin daɗi ba, amma ya haƙura, baya zuwa kasuwa, baya zuwa koina karanta da al'umma ta Qur'ani ko littattafai na ilimi. Kai kuma kana da ɗan sarari, za ka tafiyar ka san shi, sai ka ɗauko kuɗi ka ba kyauta kawai, ko babu ɗanka a makarantar, don yana ɗan samun tagomashin jin daɗin cigaba da abin da yake, duk da ba dan kuɗin yake ba dama shi, amma ka ba shi fa zai ji daɗi shi ma a ransa, ko? Yana da iyali, yana da mata, kaga malami mai son Allah, ga Qur'ani ido su tun a kansa, amma ya waye gari ba shi da naira ɗaya da ya ce fa, ko? Kuma ga almajiran a karantar da su, kuma iyayen kowa su zai su gaba da shi, wai sai ya zo ya yi roƙo, shi ma ya gama bayanin, to ai malam abubuwan ne fa sai a hankali, sai ya ba shi 200 ko 500, to a yanzu 500 ai sai a hankali sai. Sunanta ne har yanzu mai yawa, amma ka tashi sayan aure ga mata da wani yawa, to haka duk irin wani taimakon addini, irin waɗannan malaman kana lura da su, haka kawai in ka samu ƴar faraga, ɗauki wani abu ka bashi kyauta, kai niyyarka dan Allah ka, domin shi ma ji daɗin rayuwarsa, ya ji ɗan farin ciki a ransa, to kai ma Allah ba zai bar ka ba, zai taimake ka. Duk wanda yake taimakon addinin Allah, Allah ce zai taimake shi, ko? Ya ce inna Allah laqawiyyun aziz, lalle Allah ko? Laqawiyyun, mai tsananin ƙarfi ne, azizun kuma buwaye ne, ma'ana in Allah kawo ɗaukinsa, babu wanda ya sai kare ɗaukin Allah, domin duk ƙarfin mai ƙarfi ƙasa yake da ƙarfin Allah, shi ne mai ƙarfi kuma mabuwayi, wanda ba a rinjayarsa, Daka idan zaka bi addinin Allah da gaskiya, ka taimaki addinin Allah, to Allah zai taimake ka. Zai baka gudunmuwa, zai kawo dauki. Sai dai in kai ne kai gajan hakuri, ko kuma baka bi hanyar da Allah ya ce a gurin samun nasara. Na fata an gane. Sai Allah ya cewa daga cikin siffar su irin waɗannan bayin ne, wanda in suka samu gaya suna taimakon addini, sun samu dama, ya za su yi ce alladhina in makkannahum fil ardi, su ne wanda muka ba su dama a bayan ƙasa, suka samu wani mulki, suka samu wani iko, ko me suke yi? Aqamu sala, sai su tsaya da sallah. To duba da hikima ta Ubangiji, dinda za ka yi sallah Qur'ani ya kadance aqamu sala, aqamu sala ma'ana tsaya da sallah. Suka ce me tsaya da sallah? Shine a koyi ilimin sallar kanta, ko a yi ta bisa ilimi, a kiyaye duk ka'idarta, kuma a yi ta a inda Allah yake so a yi ta. Shine idan kai namiji ne lafiyayye dan gari, kana sallolin jam'i guda biyar kullum a masallaci, kuma a cikin al'umma. Na fata an gane. Sannan kai su bisa ilimi, ba haka kawai bisa kaga ana yi. Ka san wani kaga ya zo jam'i, to kawai ya rasa ya za a yi. Amma akwai waɗanda an san su masu shahara, baya iya barin shagon sai tafi masallaci sallah, sai dai sallar an kofar shagon ko a cikin shagon a lokacin da ya ga dama. In yana tunani ko ba ruwa da maganar sallah, sai ko da za a kai karfe ne ba zai damu ba, sai ya gama abin da yake tukunna da jiya sallah, haka ne bai tsaya sallah ba. Na fata an gane. Kuma ita ce abar da Allah ta, idan ka tsaida ta kana yin ta yadda Allah ya ce a yi, yadda manzon Allah ya karantar, to Allah zai sa ka ji duk wani abu na alfasha baka ma sha'awarsa. Allah zai baka kariya daga dukkan safu da musiku da bala'in duniya kadai. Sallah ke cewa suno da muka ba su dama, muka ba su matsayi, muka ba su mulki. To galibinmu in aka yi magana akan mulki ko matsayi, abin da ke zuwa kwakwalwarmu shi ne sai ka ta koma maganar gwamna ko sarki ko shugaban ƙasa. Galibi haka muke ɗauka. To shi kuma shugabanci a musulunci yana fara da karan kanka ne, kai ɗin kanka. Domin karan kanka ma amana Allah ya ba wa kanka da kanka, ko ba shi ba ne? Amma gwari-gwari in ji ba shi. Salmanul Farisi sabon manzon Allah ne, an haɗa shi abokantaka ko ƴan uwantaka da ɗaya daga cikin sabon manzon Allah ɗan Madina, nazin ko Sa'd ibn Rabi'a ne, kowa ya namanta. Sai dan to shi wancan ɗan uwan nahi ɗan Madina mutum ne mai san ibada, kawai idan gari ya waye azumi, in dare ya yi kiyamul layli, shi ne da yake sa a duniya. Da haka da ya zo gidan shi yau ya zo mana ziyara a matsayin ɗan uwansa, sai ga matarsa kawai, lokacin ba su ayar hijabi ba, sai ganta wata iri mata gata nan kamar wata mai takaba, ta ce kai ke haka kina matar aure kuma kawai wani wujiga wujiga. Ta ce ya to ɗan uwanka shi ba ruwan shi da mata, ya ce kamar ya? Ya ce shi kullum sallah yake kwana na yi, kuma in la'asar in gari ya waye azumi. Haka ta gama bayani, haka kenan ba shi da lokacin take. Ya ce to a wannan sai an zo an masaji da yake shi ya fi shi nutsuwa ko kuma ya fi shi fahimtar abubuwa, sai ya zo gidan sai kwana. Ya ce yau zan kwana gidan ka. Shi to suna zuwa gida aka kwana, za a kwana an gama sallar isha an dawo an dan abin da za a ci za a kwanta bacci kenan, ko kawai sai ta ya fara sallaci a kuma a kwanta. To shi kuma tunda annabi ya ce dan uwansa ne shikin, dole zai bi umarninsa sai kuma ya kwanta. Ai ba bacci yake ba, shi ma ba bacci kuma yake ba, can awa daya bi sai ka tashi. To bari mu tafi sallaci a kuma a kwanta. Haka suka rinka yi har sai irin ƙarshen dare kamar ƙarfe 3 dare zuwa gaba. Kaje to yanzu tashi mai sallar. Sai suka sallah. To kaga shi fa iyalinka suna da haƙi a kanka. In ba ka son kai kawai mai son ibada zalla ne, to bai kamata ka yi aure ba, ko ba ka bane? Sai ka bar ƴar mata ta tafi gidansu, suna da haƙi a kanka. Sannan gangar jikin ka ɗin ma yana da haƙi a kanka, ka ba shi hutu. Ku da mun takai bayan yi sallar ba zai saka sai ta to saure ci a yau ba azumi, ci abinci, ita ka ci abinci na ce ma. Ya ce masa ka sani iyalinka suna da haƙi a kanka, gangar jikinka lafiyar da Allah baka amana ce, kuma tana da haƙƙi ka kiyaye ta. Me ya kiyayewa? Ka za samun hutu. Yanzu kai azumi ka sha ruwa, za ka ji akira da wata gajiya ta musamman, to kuma ka kwana kana sallah, haka ba ka yi bacci ba kenan. baka huta ba kenan ko goma azumi haka ko wahalarwa ce kace kuma da haka da duk wanda yake da haƙi a kanka to wajibi ne ka bashi haƙinsa wata rana ka zauna ba komai kawai wannan ranar hajjiya ce a zauna ayi hira ayi mu'amala ayi duk abin da ya kamata na mata da miji ko ita ma su zadi a ranta to bana daya biyu kuma ka ci gaba da wancan ibadar taka sai kana rarrabawa sai shi ya jije a ransa to sai ya gumin da lake fada to gashi mun tafi da dan uwana ga abin da yace mu sace eh abin da ya fada ma gaskiya ne iyalinka suna da haƙƙi a kanka jikinka mana da haƙƙi a kanka kuma wajibi ne duk wanda yake da haƙƙi ka bashi haƙƙinsa wannan shine sunna na fata an gane to haga shi kenan duk abin da ka sani in an ce akwai wanda Allah ya daura shi karkashinka to sai ka bashi haƙƙinka da Allah ce aladin makan fil aladin nan har kai ma kanka damar da Allah ya baka da ka fito musulmi yanzu ga ka saurayi ga ka lafiyar ka kalau baka da jinya a jikinka kana cikin masha Allahunka to me kamata ka yi ka tsaya da sallah ka damu da sallah shi yasa yazo a cikin hadisi daga cikin mutane bakwai da sai karkashin inal arshin tashin kiyama akwai yaro matashin da ya tashi a cikin addini cin yana matashin sa da shi bai zama dan sharholiya ba shi kawai addini ne a gabansa to wannan hakurin da ya yi da sharholiyar zamanin sa ya dukufa da neman ilimin addini da aikin addini to sai Allah ba shi alkinul al'arshin tashin kiyama sannan daga cikin su akwai mutumin da shi kuma rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid mutumin da shi kullun dusa tana masallaci ne an yi magariba fata yake yi kun ma ya tafi gida to kokare shi kawai je dan yi wani uzurin sai dawo ya ji sallar isha kokare yake zo shi asuba kokare yake azhar la asar duk sallah biyar dinnan kullun shi masallaci yake to wannan ma zai sa Allah ba shi shiga karkashin ulul asr tashi kiyama to haga ashe masallaci ko kidai tsaye da sallah babban abu ne idan Allah baka mata a matsayin ka na saurayi ba Allah baka darja ba yanzu shekaran jiya ka ajin ku na samari ko ba haka bane yauwa ka zo ma ka rasa fulanka inda yake wani ya dauki ai ka san ai kai waka suke ai kana cikin batun ka kawai ya jo yayi ma yayi batun sa ina kawai lafta maka fashin ana ma gayu a sayan kida in ka je dakin samari da yawa za ka yi raina sai da yawa ko za ka yi tsaf 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 amma ga dakin sa ka sha ba mai ci musamman ce su uku ne ko su huɗu daki kai kana san shara shi kuma ɗayan ba san shara kai shara haka gaji ma shi ya bata kai ba ka daina karshe ba ka ke ba yauwa so haga sai yau Allah baka matsayi gashi ka zo in ma gidanka ne ka siya wanda haka maka so kowane saurayi Allah ba shi ko mu kullu azu da miko samari shine mutum ya fafuta kai dage Allah ba shi gida nashi nake kafin ya aure ni da ka ta zo ta gan kowane saurayi ina ma kowane saurayi addu'a Allah ba shi dama ya samu gida kafin ya maganar aure to haga dadin ma sai kaga dadi kan dadi ko a ce gidanka ne yau ka gama gida kuma kai aure gidanka ne matarka ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ya rawu ne kenan nuru ala nuru kenan ko amma in ka tada gidan haya ne ma gaban ka kai fada yi tunda kwanakin gudu suke ko ba haka bane amma ce ka yi hakuri ka jure ka babata ka yi tunaci ka yi ta kaza kana tarawa kai ta hakuri har ka samu gidanka ne tukunna ka zo kai aure ya zuga shi gashi Allah baka ga dakin ka ga matarka ga komai da komai haka za ka yi sujjata musamman ka gode wa Allah ya maka ni'ima marar adadi to wannan baiwar da Allah ya ma ai kai ma yanzu Allah baka mai matsayi a bayan ƙasa to me za ka yi a qamus sala sai ka tsaya da sallah tsakanin kai da matar ta sai ka tsaya ka koya mata ɗabi'ar yin sallah akan lokaci ko me kike yi in kin zan kira sallah ki dakatar da shi ki alwalar ki sallar ki ka san ɗabi'a hadisin mata wanda ba na gaske ba ko yanzu haka da muke maganar nan mata da ba su magariba ba suna nan a gindin muru ba su magariba ba suna fama wai sai sun gama komai da komai tukunna a je a yi magariba a yi isha tukunna a je a yi shirin kwanciya kamar karfe 10 ko 11 dare wannan kuskure ne in dai kin ji an kira sallah to ko me take ki daina in abinci ne an sa wuta ki janye itatuwan in ma zai kone bare ma yanzu galibi zamanin gawayi da sauransu ne ko sai a rage abin da dai ba zai samu tsala ba ki alwalar ki je ki sallah akan lokaci to ka koya matarka wannan ɗabi'a ko bayan wannan kana sallar nafilfili a cikin gidan in kuma da dare ne bayan kun dan huta kun dan yi bacci ku tashi tashi mi sallar nafila ya tabbata hadisi cewa duk wanda ya tsaya cikin dare dai sallar nafila sai tare da matarsa ko ta ƙi tashi saboda bacci, ya dai mata ƴan dabarbaru da wasanni na amarya da ango, har ta tashi ta miƙe suka yi sallar tare, to za a rubuta su a cikin azzakir na ka san wa zakira ce. Haga masu ambaton Allah da yawa maza da masu ambaton Allah da yawa mata, haga wani makarantar daraja bace, to ka koya wa iyalinka wannan tun daga kai sai ita. In an fara samun ƴaƴa su ma a koya musu sallah tun suna ƙanana. Ita ce ibadar da Allah yake cewa manzo Allah yake ce ku koya wa ƴaƴanku su fara sallah tun suna shekara nawa? 7. Saboda me? Ya saba da ita kafin ya je balaga. Haga wani akalla zai kai shekara 17 kafin ya balaga, to haga ya yi shekara 10 yana sallah kafin ma ya balaga, haga ya saba da ita kenan. Aka sanya shekara 10 bai yi sallah ba, azana shi amar horo don ya gane muhimmancin ta a gurin akan addini da matsayin ta a gurin iyayensa. To sai ka koya wa iyalinka sallah kuma a bisa ilimi. Matarka yanzu mata da yawa san kit din kabuli da ba'adi ba, za su fara sallah, ko sun fara sai wani abu ya faru su manta ni raka'a biyu ne ko uku ne, to da yake ba su da ilimin kawai sai assalamu alaikum sai su fara ko sabuwar sallah, to abin da shaɗan yi kuma yake so kenan. Amma idan mai ilimi ne, manzo Allah ya gaya maka idan ɗayan ku yana sallah sai zo ya manta raka'a biyu ne ko uku, ba shi tashin hankali sai ka yi gini akan yaqini. Yanzu a cikin biyu ko uku ne ne yaqini, biyu shine yaqini, uku shine shakku, sai ka dauka cewa to yanzu kawai biyu ne, zaka sai ka karo biyu in mai raka'a hudu ce. Bayan ka'idar kai sallama sai ka sujuda kuma shikken sallar ka ta tafi lafiya kalau. To duk sai ka koya wa matarka da ƴaƴanka duk waɗannan abubuwa. Dan ka tun yana in shekara 7 din ya iya tahiya ko? Yanzu ka zo ka ce mutane zaka yi mamaki ka ce za ra masallaci, kowa sai ya tahiya zai fita. A nan ai ba za a sha mamaki ba, ai nan insha Allah kowa zai fita lafiya ka. Ai a nan ka masha Allah ku ne. Yawwa, to yanzu ka je wani muka tara mutane ka ce za a tahiya, zaka sha mamaki. Sau da ta maka attahiyatu dillahi, dillahi ba zai ce ma tu dillahi, attahiyatu dillahi zai ce maka. Attafiya ku? To matsalar shi ne ba koya mar aka yi ba, ji ya yi ana yi. In za a koya maka ba ana rabinka ne ai kalma bayan kalma. In kafa da ku zuwa ta maka ba haka ba ne, kaza ne, da zai ka tashi da abin a ranka. Sai ka tashi da abin a ƙwaƙwalwarka tun kana ƙarami. Na fata an gane. To haka duka wani shine haƙƙi ne na uba akan ƴaƴansa ya karanta da su duk ire-iren waɗannan abubuwa. Azkar, addu'o'i, sai Allah kaddara ma surori ƙanana-ƙanana masu gajerun surori, kuma galibi su ne kuma azkar ɗin da ake. Duka koya ƴaƴanka da zuri'arka da iyalinka da matarka, duka koya musu su san abubuwa muhimmai a sallah, su san iya alwala, duka koya musu saboda a samu mai kai ma ka tsaya da sallah. Wanda zaka cewa su ne ɗinda in muka ba su matsayi a ban ƙasa a ƙamu salatu. Na ba ta an gane, kaga wannan ba su gwamna ba, ba su ciyaman ba, ba sai sarki ba, kai ma a cikin gidanka kai ne shugaba a gidan, zaka ka tsaya da sallah a gidan. A ga cewa daga an yi kiran sallah komai a gidan ya tsaya, kafin ma kiran sallah, daga an fara kiran sallah za a ji kowa ya nutsu a gidan an daina surutu, domin ka gaya musu cewa manzon Allah ya ce in kuka ji mai kiran sallah kuna faɗar irin abin da yake faɗa. Na fata an gane. Haka daga an fara kaza kowa ya shiru yana faɗan abin da mai kiran sallah yake faɗa, kana maimaitawa ko ba ka bazala ce ba? In kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah kuna maimaita abin da yake faɗa, illa in gado hayya da guda biyun nan sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. To idan ya gama kiran sallah akwai addu'ar da manzo Allah ya karantar, ya ce duk wanda ya mun wannan addu'ar ya yi ta halar da ku shafa'a ce, zai samu shi tarar tashin kiyama. Ka ga sai koya ƴaƴanka wannan, ka koya matarka. Yanzu ba mata ba, maza da yawa ba su iya ba, ba su ma sani ba ko? Wani kuma wani ɗan sanin saboda bai koya ya tsaya an mar bayani ba, sai ka ga yana kuskure shi ma a gurin koyar mai kiran sallar ko? Suka ce idan ka zo gunda ya ce ashhadu anna muhammadar rasulullah, to a nan aiki biyu ne ka yi kama kai mai sauraro, sai ka ce sallallahu alaihi wasallam, tukunna kuma ka ƙara cewa ashhadu anna muhammadan rasulullah, kuma ka ƙara cewa sallallahu alaihi wasallam, saboda matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Tukunna kuma ka karanta addu'ar da ya koyar cewa ayi a roƙa masa, yace wani matsayi ne guda ɗaya Allah ya ware shi a lahira, yace ni ina fatan in zama ni ne mai matsayin
ku taya ni addu'a Allah ban wannan matsayin. Manzon Allah ya san matsayin sa ne, amma saboda tawari'u kuma saboda mu samu albarka, yace kamar addu'ar in kai kuma ka samu gazaba sa abun Allah. Kaga wannan duk albarkar manzon Allah muke ci sallallahu alaihi wasallam. Ko idan ka ce to yanzu an gama, me ya kamata ka ce? Sai ka salatin annabi cikakke kafin addu'a. Ko in ka gama salatin annabi kuma sai ka ce me? Aritu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nabiyya tukunna allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salati alqa'ima ati muhammadin alwasati wal fadila wa ba'athu maqama muhammadin alladhi wa'ada. Wannan shine suka ce iya da inganta. Akwai ƙari, sun suka ce akwai dan matsala akan ƙari. To amma dai ka je ka koya, dai ka iya in kai wannan Allah manzo Allah to ya tabbata cewa dai cece karanta shin kiyama. Kaga wannan garaba sace ka koya wa kanka da ƴaƴanka da iyalinka. To duka wannan sai ka karantar da su a ga gidanka daga an shiga, tun da kansu lara gane cewa lalle an zo gidan mutanen sunna. Kowa zai shiru ya ji an gama kiran sallah, kowa an ji addu'a, kuma kowa za ga jiya alwala duk abin da yake an bari. To amma nan in baka zata cewa ba zai yi ba. Kuma tace abin da Allah ya ga manzon Allah yace wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha. Ya kai annabi Muhammad ka umarci iyalanka da yin sallah kuma ka jure. Kai ba ta tsaya gane. Aka ce al istibar a larabci ya fi as-sabr muhimmanci. Haga saboda ne kai hakuri. To juriya kuma ya fi hakuri. Ma'ana abu ne da rika mai mutuwa kallon sau biyar kullum. To kullum din kuma sai ka sa ido kaga ai. Saboda saka ce irin na iyalai da mata da yara wani lokaci. Dole ka tsaya kana zara sallah. Ta shi ku alwala. A mun yi sallah. In ka je ka dawo ku yi sallah mana ai mun yi ta. To masha Allah. To wani da ka ce fa ai za ka fita, amma ya kaje ka za ba ai ba. To in ka za ka kai shiru ka ce ya ba ku sallah ba, ko ka za ka dauka ya ba ai sallah ba, ka dan bata rai a mun yi mana a kun yi. To shikenan wallahi ai mun ta ne. To kullun sai ka dafa da wannan ne. Kuma Allah ya yaba annabi Isma'il ba, yace wa dukul fil kitabi mai Isma'il innahu kana sadiqal wa'd wa kana rasulun nabiyya wa kana ya'muru ahlihi bis salati wa kana inda rabbihi mardiya. Wa ga shikenan da ni da kai da kowa kalubale ne ake mana, tunda hatta manzon Allah ka ce ya umarci iyayensa da yin sallah sallallahu alaihi wasallam, kuma ka ce wastabir alaiha ka jure akan haka. To ga shi kai ma dole ka sa ido a gidanka ana yin sallah akan lokaci ko ba akan lokaci ma, an san ilimin sallar. Wata ranka tara yanka gaba ɗaya ka ce ku zo nan yau zan koya muku irin alwalar manzon Allah. Kowa ya sa ido kalla ko ba ka ba, sai kai alwala a aikace domin a tsaidan yaro duk abin da baban shi ya fi muhimmanci a gusa kan na kowa. Kaga ya koyi alwala ne kai tsaye abin mahaifinsa, kuma baban ya ce irin ta manzon Allah ya mar. Kaga lafiya kalaushin ka gama alwala cikakkiya, sannan kai addu'ar gama alwala da fadalarta ka gaya musu cewa ga abin da Annabi ya faɗa game da haka. Sannan gwataran kuma ka ce to yau kuma zan koya muku irin sallar manzon Allah. Duk wannan haƙƙi ne akan kowa. Shine Allah ke cewa in makkannahum fil ardi aqamus sala. Duk wannan tsaye da sallah ne, domin idan mutum bai iya tsarki ba, bai iya alwala ba, bai sallah ta shiga ba ta cika ba. Ko lokacin akwai sauran abubuwa muna makaranta ana nan ne firamarin mai islamiya ko ana koya mana Allah ji kan malami ne khalifa ko wani darasin sa yace Allah baya karban sallah sai da tsarki. Alwala wajibi ce ce a bisa dukkan mai sallah. Dalilan wajibcin ta yace a cikin alqur'ani sai fasara wata ayace Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu. Muna firamare fa wallahi ki koya mana wallahi malami ne khalifa Allah ta ihi da rahama yace Allah ta'ala ya ce ya ayyuhallazina amanu idza qumtumu ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi. Yace al-aya ta kuma ce annabi ya ce Allah baya karban sallah sai da sarki. Haka duka wannan me ana koya maka addinin ka ne a matsayin ka yaro da waki, kuma ga zama har da baka manta shi ba. Kwari ta abin jima ba ma'ai da wuce kara biyar ko goma ba kuna ga haka. Ba ba ne
to kaga a lokacin suna damuwa da addini, aiki suke na gwamnati biyan su ake, amma su hadafin su ne su koya ma addini. A lokacin aka tafi da mu a makaranta, a koya maka ƙawa'idi da farillan sallah, duk ka kawo su a waƙi, to a matsayinka na uba ka samu dama dole ka karanta da ƴaƴanka fa waɗannan abubuwan fa, wajibi ne ba kan kowa fa. Amma hakan zai iyayen suke yaro ko shekarar sa uku fa, wai za ka shi wai nazir shekara uku fa, haka ai to me kake nema? Shi sa Allah ya bar mu da bakar wahala ga tanan ba a dake kaman wani ramin bala'i, kana cikin wannan sai wannan ya ƙara shigo, saboda duk hanyar da ya kamata mu rike din mun bar ta. To in turin sai ya iska ne yanzu ai turin sai zuwa hirme ba ne? Me ya to ga masu me ya ke cewa PhD ma suna cikin ƙalubalen rayuwa baranta na wani na ɗan firamare da sakandare, me ya ke a yanzu? Haka wannan wajibi ne akan iyaye. So haka dai duk wannan ayar tana magana da kan kowa da kowa, dan manzon Allah ya ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, yace fal imamu ra'in ko wa huwa mas'ulun an ra'iyati, yace dukkanin ku makiyaya ne, kiwo Allah ya baku, kuma nan tashin kiyama sai an tambaye ku game da kiwon da Allah ya baku. Yace shugaba kiwo Allah bashi, shugaban kasa, gwamna, sarki, ciyamu, ba su bane manyan mutane, to duk talakawan su kiwo Allah ya basu, dan tashin kiyama Allah zai musu tambaya game da su. Ko kai ka dauka farin su kada yake fa, sai ce farajul ra'in fi ahli baitihi, mutum magidanci shi ma kiwo Allah bashi iyalansa a cikin gida, matansa, ƴaƴansa, kannan shi, duk wanda yake karkashin ikonka. Wa huwa mas'ulun an ra'iyati, kai ma sai an tambaye ka game da kiwon da Allah ya baka. To ba mu kaɗai ba, har da su ma matan. Yace fa mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha, ita ma matar aure kiwo Allah bata zama a gidan mijinta, ta taimaka a gidan gurin bin Allah, ta tsara gidan gurin abu Allah, ta taimaki mijin gurin tarbiyar ƴaƴansa, ka sa ko da yake iyayenka kana fata rusa abin gaba ɗaya, ta kila yara a zauna irin yanzu kai ka zo makaranta, akwai wanda basu tafi makaranta ba, ƙanana ne ba sai ka taya ba, ka zauna su ku zauna gurin koya muku kaza na addini, misali Fatiha, Qul huwa, Falaki, Nasi, Kursiyu da dai-dai-dai-dai-su. Ko kuma ita ma ƴar shahoda ce a turo mata kasa abubuwa a waya, ta kunna ta buɗe wa yaran kuma suna kallo. Ko bahimi dai ba abin yake tunmu yanzu. To duk amana ce Allah ya ba ku, da ku mazan da su matan, da haka duk wanda bai kiyaye amanar Allah ba kuma zai gamu da hukumar Ubangiji, shine Allah yake cewa lalle sunan da muka ba su matsayi a ban ƙasa, a ƙamu sallah, suna tsaye da sallah, ko wa atawu zakka, kuma su bada zakka, su a karan kansu su fitar da zakka suna da kuɗi, ko ba ka bane? To haka su ƙalubalen manyan mutanen Najeriya kenan. Yanzu ka taɓa jin cewa gwamna ya fita zakka? Ba za ka taɓa ji ba. Kuma Allah ya ce gashi nan a ƙamu sallah wa atawu zakka wa amaru bil ma'ruf, kuma su bi umarni da kyakkyawan aiki. Kyakkyawan aiki shine abin da duk abin da Allah ya ce a yi na addini, kyakkyawan aiki kenan. Duk abin da ya zanto kyakkyawan hankali da cigaba da adam ya yarda da shi, bai kuma sa'a wa shari'a ba, kyakkyawan abu ne. Ɗabi'unsu kenan a gyara halayen mutane. Ko? Kaga wannan shi ne zai nuna maka idan ka zama shugaba a ko'ina ne, ko a gidanka, ko a ma'aikata, ko a kasuwa, idan ba ka yi yaƙi da rashin ɗa'a ba, to duk abin da za ka kawo mutanen ba za su more shi ba. Saboda ba su da ɗa'a, ba san daidai ba, ba su da hankali, ba su da saici. To daga cikin siffar waɗanda Allah ke ce maka in ya ba su mulki, siffarsu shi ne in suka samu matsayi suna tsaye da sallah, suna ba da zakka, kuma suna da al'amur bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, za su yi umarni kyakkyawa kuma su yi hannu ga mummuna. A matsayinka na uba, a matsayinki na uwa, kuna zaune a gida da ƴaƴanku, to fa akwai abin da bai kamata ku rinka yinsa ba a gidan, saboda tarbiyyar ƴaƴanku. Domin uwa da uba su ne darasin farko na ɗa, su yake kalla yake kwaikwayon salon rayuwarsa. Duk abin da kake faɗa a gidan kake yawan yi, ɗanka na kwaikwayonsa wani lokaci, ko zai ce ai ni ne abba ko ni ne baba in ka fita, ko duk abin da kake faɗa sai ya yi. To za ka fi in kai bai cewa na tafi ne,
ko kun ma mai zaka faɗa sai ya faɗa shi domin kana yi yau da gobe to dole ka zanto mai zaka yi a gidanka saboda amana Allah ya baka yace in suka yi waɗannan abubuwa duka suka yi walillahi aqibatul umur ƙarshen al'amari da Allah ne shi kuma Allah ya faɗa mana cewa wal aqibatu lil muttaqin kyakkyawar makoma tana samuwa ne ga almuttaqina duk wanda yake so zauna lafiya a duniyarsa da lahirarsa to dole sai ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi ya karantar kaga wannan ayar yanzu saman giya ce akan kowa da kowa mu na ba ta an gane a damar da Allah ya baka ka tsaya da sallah ka sa tsaya da sallah kana da mata ka taba zauna da kuma gana kan sallah ko abin da zafi ibada da addini da sauransu kun taba magana da ita ka koya mata baka taba yi ba shi wani kawai ai ta yi tafis ne yare ai malama ce ai ustazi ya ce sau shi kawai masha Allah shi sai akwai darasin da dama wanda ba a yin shi a makaranta da yawa dole sai tattauna tsakanin matar mu za a gane shi kuma aure wuri shi so dai kalubale ne akan kowa lalle wannan abubuwan da Allah ya ja hankalinmu ya ce su ne siffar wadda duk wanda ya ba su matsayi a ban ƙasa abin da suke yi kenan so kai ma ka yi ka sa shi a ranka idan da ba ka yi yanzu ka faɗa ka gane to sai ka gode wa Allah zuwa makaranta ya maka amfani daga yanzu sai ka fara dabbakawa a gidanka kun juma gidan ya fara yawa to amma da ka manta ko baka sani ba yanzu ka dawo a hankali ka fara kokarin gyarawa kokarin dabbakawa ba daidai bane abin da muke mutum ya bar gidansa tun safe ba zai dawo gidan ba sai karfe 10 da rana wannan cin amana ne kuma ba wai harkar ka bace hakan ta gaske amma a ce kullun bulaguro kake tafe-tafe ko kana gari kana kasuwa ne an tashi a kasuwa kuma ka zauna a wani guri ba zai koma gida ba bai san me ake a gidan ba ba ruwan gidan kawa sai kawai ya dawo da daddare sassafe kuma ya fice wannan ba daidai bane ka ta amanarsu da fatan Allah ba mu yi kun gyarawa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi